sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis 27 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji ci gaban tattaunawar da muryar Amurka ta yi da Farfesa Bubana Maiwa game da kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum da kuma matsalolin tsaro da yankin ke fama da su. Sannan za ku ji yadda 'yan Nijar mazauna ƙasar Ghana ke mai da martani game da juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin Bazoum. Bayan haka, za ku ji cewa wasu dattawa a ƙarƙashin ƙungiyar Haɗa kan Arewa sun ce sanya amintattun mutane da za su jagoranci raba tallafin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur a Najeriya na da mahimmanci sosai. Za kuma mu kawo muku hira da tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido bayan da kotun ɗaukaka ƙara a Najeriya ta wanke shi daga zargin ɓadda sawun kuɗi naira miliyan 700 a lokacin da yake gwamna tsawon shekaru 8. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ga kuma labaran duniyar. Wasu gungun sojoji sun yi ikirarin hambarar da shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum daga kan mulki a wata sanarwa a gidan talabijin na kasar a jiya Laraba. Kanal Ahmadu Abdurrahman, wanda aka nuna zagaye da wasu sojoji tara yana karanta sanarwar, ya ce mu dakarun tsaro mun yi matsayar kawo ƙarshen wannan mulki. Sanarwar tashi ta kuma ambaci ta barbarewar tsaro da rashin kyakkyawan shugabanci. Abdurrahman ya ce an dakatar da dukkan hukumomin jamhuriyar, haka kuma an rufe kan iyakokin kasar yayin da kuma aka saka dokar hana fita a rufadin kasar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa sojojin sun yi gargadi kan shigar kasashen waje, kana kuma suka ce za su mutunta tare da tabbatar da tsaron lafiyar Bazoum. An sami rahotannin hare-haren ta'addanci sama da 1,800 a yankin Afirka ta Yamma a cikin watanni 6 na farkon shekara, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 4,600 tare da ta'azzara buƙatar ayyukan jin ƙai. Haka kuma wani babban jami'in yanki ya ce wannan kaso ƙalilan ne na munanan tasirin rashin tsaro. Umar Ture ya shaidawa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ranar Talata cewa mutane rabin miliyan a cikin ƙasashe 15 na nahiyar, wato na ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin yammacin Afirka, wato ECOWAS, ɗan gudun hijira ne, kuma kusan miliyan 6,200 an raba su da muhallansu. Ya ce idan har ba a kai ɗaukin gaggawa na ƙasa da ƙasa ba ga mutane miliyan 30 da ECOWAS ta tantance da cewar suna da buƙatar abinci a halin yanzu, adadin masu buƙatar zai ƙaru zuwa miliyan 42 a ƙarshen wata mai zuwa. Hare-haren bamabamai da Rasha ke kaiwa na yin ta'adi sosai a wuraren tarihi da al'adu na Ukraine, da kuma kayan katsi da Kiev ke jigilarsu zuwa ƙasashe masu fama da talauci. A jiya Laraba ne aka bayyana ɓarnar wadda ta yi ƙamari yayin wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ba sabon ba a kan Ukraine. A cewar hukumar kula da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNESCO, tun lokacin da aka fara yakin a watan Fabrairun shekara ta 2022, an lalata akalla wuraren al'adun Ukraine 274, ciki har da wuraren ibada 117. Ya kamata wuraren addini su zama wuraren ibada, ba wuraren yaki ba, inji Nihal Saad, daraktar kungiyar haɗin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jawabin ta ga majalisar. Sai dai Dmitry Polyansky, mataimakin jakadan dindindin na Majalisar Ɗinkin Duniya na Rasha, ya ce gwamnatin shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky na gudanar da wani kamfe na ruguza tsarin addini a Ukraine.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Idan masu sauraro ba su manta ba, a shirinmu na safe yau kun ji fashin baki da mai sharhi kan lamarin siyasa Farfesa Bubana Maiwa ya yi game da hamɓarar da gwamnatin shugaban Nijar Muhammad Bazoum a jiya Laraba. A ci gaban tattaunawarsa da Grace Alheri Abdu, ya dasa a inda ya tsaya game da matsalolin tsaro da Nijar ke fuskanta da kuma yadda gwamnatin Bazoum ta tunkare su.
yammacin ƙasar Niger ba kwanciyar hankali sam babu mutane suna noma aka zo ake korar su ana.
To professor, wannan batun matsalar tsaro din nan wata matsala ce da ake fama da ita ba a jamhuriyar Niger din nan kaɗai ba, amma dukan ƙasashen da suke yankin tafkin tajin nan kai sanin ka ne wannan. Kana ganin su jami'an nan sun yi gajen hakuri ne ko kuma za a ce sun yi riga malam masallaci ne basu ba shi dama dan lokaci su ga ko zai iya shawo kan wannan matsala ko babu ba?
Girsi alheri Abu da yau ina gaya miki cewa da a jamhuriyar Niger ta yanayin tsaro jami'an tsaron mu ma sam an kwace abin daga hannunsu an mika ma jami'an tsaro waɗanda ke zaune cikin kasashen mu da baki ne kasar Faransa da kasar Jamus da kasar Italiya. Wato cewa da an mai da sojawa mu runduna sojawa mu baya, wato ba a ba su kayan aiki inda ana ba su kayan aiki kamar yadda ya kamata. Da ina ganin cewa da ko da ba su yi da yanayin ta'addanci ba a jamhuriyar Niger da sun kawo sauki a ciki. To mun gani kuma a wani zamani inda ya zamanto hamma sharin da ake zuba masu wa'annan jami'an tsaron mutane su kai rubuta ciki da wa'annan kudaden sai a je a kashe su. Lalle jami'an tsaron Niger sun yi kokari irin nasu sun yi kokari. To amma a siyasance ne abba bi su ba wata rana suna faɗi fa su ce sai ga su za su tai sai a ce mutu ba a ba su umarni a ce su mutu ba su je su yaƙi wannan ɗan ta'adda. Har ya zamanto wancan abin da ake a gabashin Niger wato cewa da gabas ta arewa ta Najeriya a cikin kogin Chad yau ya kaji aka ɗauka can wajen hankali ya ɗan kwanta a jamhuriyar Niger dai ya ɗan kwanta bai kwanta ba duk amma ya ɗan kwanta ba kamar yadda ake ba a Najeriya ko kuma a cikin Chad. Amma ya dan kwanta kamar da dan kwanta a cikin kasar Kamaru wannan sun yi kokari su sojawan. To amma inda aka ce su ɗan siyasa wato ma'aikanta na Niger suna sauraron irin abinda su sojawan nan ke faɗa musu tunda su sojawan ƙanana suna faɗi ba yaushe ne a ce soja ziyana bakin daga kuma a ce wai talatin shi abinda za ya ci goriba ce. Mun gani wannan duka bidiyo mun gani duka wannan yana cin goriba yana faɗi shi ne abincinsu.
To kana ganin
da ma'aikata sun bi haka da sun ciwo kan abun yayi sauki ko kakarfi.
To kana ganin wannan matakin da jami'an sojojin nan suka dauka zai shawo kan matsalolin da suka zayyana a matsayin dalilin yin wannan juyin mulkin kuma yaya kake ganin ina makomar harkar demokradiya?
Lalle shi juyin mulki na soja idan aka yi shi koma baya ne a demokrasiya. To amma demokrasiya in ba ta kawo tsaro ba ta kawo zaman lahiya cikin kasa kuma ba ta kawo talaka ya wadata ina amfanin wannan demokrasiya na ɗaya kenan. Abinda muke fata dangane da tambayar ki ta farko shine cewa wa'annan da suka yi wannan juyin mulkin ya zamanto sun ciyo kan abu ɗaya wato shine cewa da yanayin tsaro na Niger tunda su ne soja kuma yanzu su suke da wuka su suke da nama su suke da jari su sa wanda ya kamata a wajen kamar yadda yan Mali da yan Burkina Faso suke nan suna fama da wannan ta'addancin. To muna fatan cewa da su kansu yanzu kai su kama abin da muhimmanci wato su ciyo kan wannan tsaron. Ana jin ɗan Niger fa wuri biyu ne suke jiransu wannan sojan da suka yi wannan juyin mulki wuri biyu ne suke jiransu shine cewa na farko shine wajen tsaro ɗan Niger ya kwanta ya tashi lahiya lau sauran ba zan tashi ba ne. Na biyu shine cewa adalci duk wanda ya zamanto ya yi rubda ciki da dukiyar jama'a to wannan abin a maida su cikin baitul mali tunda an same su ne ba cikin hanyar gaskiya ba. Wannan abun biyu su ne yan Niger ke jira da su idan suka yi kuskure wa'annan abun biyu ba su yi su ba to yan Niger za su Allah wadai da su kuma za su juya musu baya.
To ta fannin demokradiya fa
yanzu ta farkin demokrasiya yau dai idan aka ɗauka fiye da shekara 30 kenan muna cikin tafarkin demokrasiya lalle muna tashi muna faduwa wannan kamar tahiyar jinjiri ce. Jinjiri idan yana koyon tahiya to yana faduwa yana tashi har yale je ya iya. Yau abinda muke so shine cewa ni dai a ra'ayina yau mun ga rawar kowa cikin jam'iyyoyin siyasa mayyan dai babu wanda bamu ga rawar shi ba. To a sake lalawa a bata ni in suna sauraron tawa duka wa'annan jam'iyyoyin siyasan kamar yadda muka ga ana yi a Najeriya a rushe su Allah shi sabbin jam'iyyoyin siyasa su zo.
To ya kake ganin
jam'iyyoyin siyasan kamar abin kasuwanci bari in je in kirkiro jam'iyyar siyasa tunda ni ban samu wuri ba waɗansu koma ɗan majalisa fa ba su da na konseye ba su da na ƙananan hukumomi ba su da su wato a bisa takarda ne kawai jam'iyyoyin siyasan nasu. To wa'annan duka ya kamata a kawo gyaran huska gare su.
To ina kake ganin ya kake ganin makomar shi shugaba Bazoum da kuma jami'an gwamnatin su da mukarraban sa?
Ni idan aka tambaye ni shugaba Bazoum ina mishi karkuwa sosai, saboda na san mutum ne wanda baya da keta a cikin zuciyar shi. Mutum ne wanda idan ma an yi wani lalan aiki a jamhuriyar Niger, to ba shi bane bawan Allah ne shi. Mutum ne wanda ya zamanto idan aka ji aka diba, ba shi bane an ba shi umurni ya yi, saboda na ga muku can farko nake mutum ne mai ladabi da biyayya, ba shi bane. Ya dauko hanya wanda ya zamanto hanya ce ta kwarai ta hudda Niger daga cikin irin halin kakan da nake yi, saboda mutum ne shi idan ka ga mishi ka ce mishi wannan abun bai yi ba, to yana sauraron abin da kake faɗi, ba kamar o'o ba.
Tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isu
shi ya dauki, shi ya fi kowa sani, amma shi wannan yana saurare. Kenan da abin da aka yi na aikin asha a jamhuriyar Niger, idan aka je aka diba ba a tar da hannun Bazoum a ciki. Ni ina mishi karkuwa.
Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jama'a da dama ne suka yi zanga-zanga a gaban babban bankin ƙasar Iraki a birnin Bagadaza, yayin da masu banki suka yi kira da a ɗauki matakai a hukumance domin daƙile hauhawar farashin canjin dala. Wannan matakin na jiya Laraba ya zo ne bayan da Amurka ta saka wasu bankunan Iraki 14 cikin jerin sunayen waɗanda ta ƙarƙabawa takunkumi a cikin kwanaki biyu da suka gabata. Farashin canjin dalar Amurka ya tashi daga dinari 1,470 zuwa dinari 1,570 a kowace dala, bayan Amurka ta sanya bankunan Iraki 14 masu zaman kansu cikin bankunan da aka haramta musu mu'amala da dalar Amurka. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka da babban bankin tarayya na New York ne suka sanya haramcin a ranar 19 ga watan Yuli, kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta fara bayar da rahoton. A ƙarshe, are-aren bama-bamai da Rasha ke kaiwa na yin ta'adi sosai a wuraren tarihi da al'adu na Ukraine, da kuma kayan hatsi da ke jigilarsu zuwa ƙasashe masu fama da talauci. A jiya Laraba ne aka bayyana barnar wadda ta yi kamari a yayin wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ba sabon ba a Ukraine. A cewar hukumar kula da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO, tun lokacin da aka fara yakin a watan Fabrairun shekara ta 2022, an lalata akalla wuraren al'adun Ukraine 274 ciki har da wuraren ibada 117. Ya kamata wuraren addini su zama wuraren ibada ba wuraren yaƙi ba, in ji Nihal Sad, daraktar kungiyar haɗin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jawabin taga majalisar. Sai dai Dmitry Polyansky, mataimakin jakadan dindindin na Majalisar Ɗinkin Duniya na Rasha, ya ce gwamnatin shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky na gudanar da wani kamfe na ruguzana tsarin addini a Ukraine.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Al'ummar ƙasar Nijar da ke zama Ghana sun yi Allah ware da juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar ɗin. Suna ganin wannan tamkar mai da hannun agogo baya ne a fannin demokuraɗiyya. Sannan su ma masana harkokin siyasa sun bayyana matakan da ya kamata a ɗauka don daƙile aukuwar hakan a ƙasashen Afirka a nan gaba. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Malam Alasan ɗan Niger kuma mutunan da ƙwaro yuyin da an kai, mu dai ba mu ji daɗi ne ba gaskiya. Muna cikin goyon bayan demokuraɗiyya, mun san su gyara kansu su shirya kansu, dai mu dai ba mu san su maida mana ƙasa baya.
Koke-koken wasu al'umman jamhuriyar Niger mazauna Ghana kenan, inda suke nuna rashin gamsuwarsu bisa juyin mulki a ƙasar a jiya Laraba, abinda ya fuskanci Allah wadai daga ɓangarori daban-daban na duniya, ciki har da tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Amurka. To ko me ke haifar da matsalar juye-juye mulki a yankin Afirka ta yamma? Na tuntubi Umar Sanda Ahmad, mai sharhi kan harkar tsaron ciki da wajen Ghana, inda yake cewa
waɗanda suke farin fulla an ka ba su iko zaman na sarauta idan ba su yi aiki da adalci ba. Kuma mutane sun ka gan rashin adalci, sun ka ji wuya, kuma sun ka gani batun tattalin arzikin garin tafiyan shi ba kamar yanda an ka fadi ba ko yanda ake saurara ba. Kowane lokaci in wannan abubuwan sun ka bayyana zai kawo damuwa kamar a ce masu sanda sun tashi sun so su yi juyin mulki. Ina tsammani abin da yake haifan wannan mushkilan kenan.
Juyin mulki na ɗaya daga cikin abubuwan da ke maida hannun agogo baya a kokarin da kungiyar ta ECOWAS mai fafutukar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ke yi wajen samar da ci gaba ta fannin tattalin arziki. Dr. Najib Ibn Hassan mai sharhi kan tattalin arziki ya buga misali da kasuwancin da ke tsakanin Ghana da Niger, inda yake cewa juyin mulki fa zai iya janyo matsala babba tsakanin harkokin kasuwancin da ke tsakanin kasashe biyun.
Abin da ya danganci juyin mulki cikin ECOWAS ko cikin wasu Afirka, misali kamar Niger, an juyin mulki zai samu tasiri cikin rayuwarmu. Don na farko, kayan da Niger ke ba Ghana idan an fita Niger cikin ECOWAS don su yi juyin mulki, to bi ma'ana kamar ba za mu yi alaka na kasuwanci da su ba. To yanzu abubuwan da muke sai ta Niger, abin da ya danganci kamar albasa, wanda albasa kuma na cikin abubuwan da muke amfani shi kwarai wurin batun Benga, wurin batun abincinmu na rayuwarmu, to za mu rasa wannan, ba za mu samu musiba. To idan haka ya faru kuma yanzu masu kasuwancin albasa cikin fadin Ghana za su yi cikin wani hali kenan.
Ko shin akwai mafita? Excellency Musa Sharifin Hunalayya mai sharhi kan harkar diplomasiya ya ce kamata ya da kungiyar ECOWAS karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ta sauya tsalantin karar kasashen da ake juyin mulki, inda lalle tana bukatar ta cimma manufarta na dakile matsalar a yankin.
Yanzu abin da ko ECOWAS su yi shi wani abu ko ba su yi shi wani abu shine domin kullo in ka aka yi ba abin da ake cewa yanzu akwai kasashe biyu da aka yi juyin mulki. Me aka yi? Sai suna ci gaba da ce maka kamar an baka dan lokaci ka dinki ka ba ka sake ba farin hula. To ya kamata ne a tsaya a yi doka kan da ya kamata. Wani mataki da ka kai da kai juyin mulki wannan kasar nan a kimma shine abin duba. To kuma an yayi ba za a shi dai an fi da wannan na interference din nan da aka sa.
To sai dai abu na martanin da ya mayar ha cikin wata sanarwa a jiya, shugaban kungiyar ta ECOWAS Bola Ahmed Tinubu ya ce ba za su lamunci yunkurin juyin mulkin sojoji ba. Jamhuriyar Niger da ke yammacin nahiyar Afirka na daga cikin kasashen da ke gaba wajen fuskantar matsaloli na juyin mulki wanda ya kusu hudu a kasar, tare da ma yunkurin aiwatar da wasu da dama tun bayan da ta samu yancin kai daga Faransa. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam. To kafin ku ji rahotonmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar.
Ya kuke san me ra'ayi ne cikin kasar da muke wa
Badalla. Yanzu kuma za mu leka Najeriya. Duk da cewa wasu dattawa a ƙarƙashin ƙungiyar haɗa kan arewa wato Northern Alliance Committee sun nuna goyon baya ga tsare-tsaren gwamnatin shugaba Bola Tinubu tun bayan da ya fara mulki a watan Mayu, dattawan sun miƙa buƙatar shugaban na Najeriya ya mayar da hankali wajen fitar da tallafin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur ta hanyoyin da suka dace, tare da zaƙulo amintattun mutane su jagoranci aikin don ya kai ga mabuƙata. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aika mana da wannan rahoton.
The subsidy has thrown the country into confusion, into poverty.
Manjo General Patrick Adamu Akpata ne yana cewa cire tallafin man fetur ya jefa Najeriya cikin rudani da talauci wanda ya shafi kowa, kuma kamata yayi gwamnati ta yi duk mai yiwuwa wajen kawo wa talaka sauki. Dattawan ƙarƙashin Northern Alliance Committee Day sun yi wannan kira ne a daidai lokacin da aksarin 'yan Najeriya ke kokawa akan yadda yunwa ke yin sanadiyar mutuwar mutane musamman a yankunan karkara sakamakon tashin farashin kayayyakin abinci cire tallafin man fetur da sabon gwamnati ta yi a ƙarshen watan Mayu. Ambassador Lawal Muhammad Munir shine shugaban kungiyar Northern Alliance, kuma ya bayyana cewa
koyaushe ne ake son a kawo gyara wani lokaci sai an yi waɗansu abubuwan da yake ba kowanne ne zai ji daɗin samun su ba. Babban muhimmin abin shine akwai kuɗi da aka ware za a sake ba mutane, ya kamata a tabbatar an fito da su ta hanya da ya dace, kuma wanda za su tafiyar da su din a samu amintattun mutane wanda za su yi don ci gaban kasar baki daya. In aka rage kuɗin mai mutane da yawa na kasar za su yi amfani, saboda yawanci ko mutum bai da mota zai shiga taxi ya je kasuwa, kuɗi ya ƙaru, kuma su 'yan kasuwa da suka ɗauko kayan su kuɗi ya ƙaru a kansu zai su ƙara tsada. To amfanin shi shine ya zama na da zarar an fara samun waɗannan abubuwan komai zai sauƙi, kuma idan wanda suke sayan kayan noma misali ya yi sauƙi, in suka zo za su sayar da amfanin gonansu mutane gaba ɗaya za su samu sauƙi.
Daraktan tsare-tsare da wayar da kan al'umma a kungiyar Northern Alliance Alhaji Ibrahim Marmara ya ce
a hakika akwai muyacin hali da al'umma suka samu kansu a yanzu saboda zancen janye tallafi na mai da aka yi. To amma a gani na ta fuskar ci gaban kasa, wannan tallafi da aka cire daman ba al'umma ne suke karuwa da shi ba. Hakikanin gaskiya wato al'umma dole mu yi hakuri da wannan matsi da muka samu kanmu. Daman idan har gyara za a yi to dole sai an samu takura, sannan wannan gyaran zai tabbata. Saboda haka mu mun tabbatar cewa shi wannan shugaba da yazo yana da niyya na ya kawo al'umma sauki. Saboda haka ni kira zan yi da 'yan arewa da Najeriya gaba daya su yi hakuri da wannan matsi na dan karamin lokaci ne.
A bangaren wakilin arewa maso gabas na kungiyar injiniya Sa'idu Jidda cewa yayi
gaskiya shi gwamnati dama ai ba mutum daya bane, don haka dole mu tashi tsaye. Kin ga an cire tallafi yanzu kuma an soma samun alheri, kamar wannan watan da ya wuce kudin da aka raba na tarayya kawai ya kai biliyon 907 da su sun fa. To kudaden nan dole mu ɗan ƙasa mu sa ido mu tabbata kudin nan in ya zo local government sun yi budget me ya damuwa mu, tabbata an yi amfani da kudin nan. Shi Bola Tinubu ba zai je fufore ba ko Bauchi je ya ga me aka yi da kudi. Dole mu da muke can local government mu sa ido mu tabbata kudaden nan fa an yi ma jama'a aiki, in ba haka ba abubuwan ba za su ci gaba ba.
Tun bayan cire tallafin man fetur a watan Mayun dai, masana tattalin arziki sun yi ta jaddada mahimmancin gwamnati ta samar da abubuwan jin kai ga masu karamin karfi. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf. Tsohon gwamnan jihar Jigawa a Najeriya Alhaji Sule Lamiɗu ya fayyace wasu daga cikin dalilan da suka sanya hukumar EFCC ta gurfanar da shi a gaban kotu, kuma har ma aka kwashe kusan shekaru 9 ana yin shari'a tsakaninsa da hukumar. A talatar nan ne kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta wanke tsohon gwamnan da 'ya'yansa guda biyu daga zargin ɓadda sawun kuɗi naira miliyan 700 a lokacin da yake gwamnan jihar Jigawa tsawon shekaru 8. A hira da wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari, Alhaji Sulalami da ya yi martani game da shari'ar.
Bayan shekaru kusan 9 ana shari'a. Kotu ta wanke ka musamman kai da waɗanda ake tuhuma tare da kai. Menene martanin ka ga wannan sakamako na wannan shari'a?
To wannan abu ne mai tsawon gaske a wajen bayani, kuma ina rubutu littafi na. Ina rubutu littafi. Abu ne fa zan bayani, kuma billahi zan bayani, amma a yanzu abu ne fa a matsayin siyasa ko a matsayin kotu. Wato yana buƙatar wani shimfiɗa mai ƙarfin gaske mai yawan gaske don a samu lokaci. Ko babu wannan lokacin. Hakan ko saboda haka illa da mai shine abin da ya faru a rayuwata, haka Allah ya kaddara mu. na kuma kadar Allah kuma Allah ya dauke ta an zo an kai ni kotu tun da yake sai Najeriya ba take wa uba da ƴaƴansa kotu aje su a cikin barayi ba aidan duniya ba ba ta yi ba sai a kai na sannan wannan abin da aka yi amma din siyasa ne amma me wannan abin ya shafi ainihin mutunci na a rayuwata da ƴaƴana a rayuwata a makaranta ne a yawo ne a nan a jigawa ne kaza yin kanana sun ce barawa sun ka bera kaza 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 so a matsayin abin da aka yi na cin mutunci da kuma ainihin barna wannan Allah ne kawai zai maganinsa amma da maganar shi ne alhamdulillah imma mai an gama shari'ar nan da wani sun ce ba shari'a ba ce a kan gaskiya ba wani abu ne ya faru a siyasance a jam'iyyar mu ta PDP wani abu ya wanzu zan rubuta nan gaba ba kuma Allah da
tun da ka ce akwai din mai sauraro zai so ya ji watakil koda dai kanu ne ko kuma wani bangare na waɗannan batutuwa tun da suna da tsayi
no ka ji ko wato wani bayanin idan shimfiɗa ba gane ta ba ba za a fahimci mai kisa faɗa ba wajibi ne kuna a fahimci faɗa yadda ke saboda ka shimfiɗa kuma tana da tsawon gaskiya shimfiɗa ta tsawon gaskiya saboda ka amma da shi ne an ce gashi kaza kuma Allah ya wanke ne abun da ya faru shi ne yanayin cin mutunci da wulakanci da zage-zage da murna da ake kaza-kaza mu abin da ke wanda yake tawon ba kuma wannan na ji shawarar kaddara na kalle kawo amma da magana shi ne zan yi bayani a littafi na kuma zai karanta alhamdulillah an gama abin da shi kenan na yadda amma da magana shi ne ni na san me ya sa aka yi wannan abu aka ce na saki kuɗi na miliyan 700 a shekara ta bana shari'a to alhamdulillah ta kare ba kenan ba
To har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
So a takaice wani gungun soji sun yi kirarin hamɓarar da shugaban ƙasar Niger Bazoum Muhammad daga kan mulki a wata sanarwa a gidan talabijin na ƙasar a jiya Laraba. Kanal Ahmadu Abdulrahman wanda aka nuna zagaye da wasu sojoji tara yana karanta sanarwar ya ce mu dakarun tsaro mun yi matsayar kawo ƙarshen wannan mulki sanarwar tashi ta kuma ambaci taɓarɓarewar tsaro da rashin kyakkyawan shugabanci an sami rahotannin hare-haren ta'addanci sama da 1,800 a yankin Afirka ta yamma a cikin watanni 6 na farkon shekara waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 4,600 tare da ta'azzara buƙatar ayyukan jin ƙai haka kuma wani babban jami'i a yankin ya ce wannan kaso ƙalilan ne na mummunan tasirin rashin tsaro hare-haren babamai da rasha ke kaiwa na wato suna yin ta'adi sosai a wuraren tarihi da al'adu na Ukraine da kuma kayan hatsi da kifin ke jigilarsu zuwa ƙasashe masu fama da talauci a jiya Laraba ne aka bayyana barnar wadda ta yi kamari a yayin wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ba sabon ba a kan Ukraine a cewar hukumar kula da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya UNESCO tun lokacin da aka fara yaƙi a watan Fabrairu shekara ta 2022 an lalata aƙalla wuraren al'adun Ukraine 274
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyanmu Jonah Cummings. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.